أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan rana ta 17 ga watan Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439, wadda ta yi daidai da ranar 8 ga watan 10 shekara ta 2017. Kuma a wannan rana bi'idnillah za mu tashi darasi na 50 a cikin karatunmu na Sahihul Bukhari na Al-Hafiz Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il البخاري رحمة الله عليه. زام تاشي بادي نحم سند شدا أتكين لتاتي نهدو كتاب الوضوء واتو باب ما جاء في غسل البول. نعم. نعم إمام البخاري يتي باب ما جاء في غسل البول باب أبن ديزو واتونا sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan wankewar akan wanke fitsari. Kage yayi ta'mini fitsari baki daya, amma dalilai sun nuna ba kowane fitsari ne yake najasa ba. Akwai fitsarin da yake shi ake nufi da fitsarin da ya wajaba a wanke shi, shine na najasa. Fitsarin wanda ake dabbar da ake iya cin abincinta, shi ba najasa bane, saboda dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini ayi sallah a wurin da wato awaki suke fitsari, maradidul ghanam. Kuma yayi izini ga uraina da suka zo Madina, zazzabi ya kama su, kan su je su sha daga bawalin raƙuman sadaka. Saboda haka kaga abinda ake izini, baya izini a sha najasa. Izinin annabi sallallahu alaihi wasallam kan a sha fitsarin raƙumi ya nuna kan sha fitsarin raƙumi ba najasa bane, zahiri ne. Izininsa ai sallah da inda yake akwai fitsarin awaki ya nuna cewa fitsarin awaki ba najasa bane, zahira ne, tunda ba a sallah inda yake akwai najasa. To waɗannan ba wani abu ne ya hada, abinda ya hada raƙumi da taguwa da raƙumi da awaki, raƙuma da awaki, shine kan cewa kowane daga cikin su ana cin namansa. To a bisa wannan malamai suka ɗauka cewa suka ɗauki malaman mazhabar Malik kenan da Imamu Ahmad ibn Hanbal suka ɗauki cewa dukkan dabbar da ake ya halatta a ci abinda take ci, a ci namanta, to za ya halatta fitsarinta ba najasa bane, haka zalika tarosanta, bayan gidanta ma ba najasa bane. Wannan ita ce ka'ida da aka, amma dabbar da take an haramta a ci ta, to fitsarinta da bayan gidanta din najasa ne. To shi ne albaul inda Imam al-Bukhari yake ishara a nan, wato babin abin da ya zo na wanke bawali, ba wanke fitsari, ya haɗa fitsarin mutum da kuma fitsarin dabbar da ba a cin namanta, wato fitsarin da yake na najasa. Haka zalika wadda take makruha ma, duk da yake a mazhabar Malik ana cewa fitsarin dabbar da take makruhi ne a ci ta, hukuncinsa shine karhanci. Amma me ma'anar karhanci? Bi ma'ana wato idan ba mai tsarki ba ne, amma ba kuma mai najasa ba ne. Saboda haka idan ya taɓa rigar mutum zai iya sallah da shi, amma makruhi ne. Haka zalika idan yana waje zai iya yin sallah a wajen, amma makruhi ne. Kamar fitsarin ɓera, don ɓera a mazhabar Malik makruhul akal ne, kamar su gafiya makruhul akal ne, ba haramun ba ne a mazhabar Malik. To amma waɗansu daga cikin malamai kamar Halil a littafinsa At-Tawdih ya rinjayar da cewa shi kansa makruhul akal ɗin ba ƙahiri ba ne. Don haka dai fitsarin da tabbas ya zo a kan cewar wato ƙahiri ne, mai tsarki ne, ba najasa ba ne, shi ne fitsarin dabbar da ake ci, awaki da shanu da raƙuma da kaji da agwagi da duk wani abu wanda ake ci, fitsarinsa ba najasa ba ne. Dukkan sauran wannan sai koma zuwa ga al'asr al'asr dukkan bawali na jafa ne mun togace waɗannan saboda abin da yazo na ingantacciyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kiyasi akan abin da ya tabbata a cikin sunna na'am gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da ma'abucin wanda aka binne shi a cikin kabari da ake masa azaba na'am kana la yastatiru min bawlihi ya kasance baya sitirra baya tsare kansa baya wato sitircewa daga bawalinsa shine illar da ake masa azaba to ana yin azaba akan ana yin azaba akan barin wajibi wanda ya nuna kan cewar mutum ya tsarkake kansa daga bawali wajibi ne domin gashi wanda bai yi ba ya zama to da sanadiyar aka yi masa azaba kenan ba abin da ya ambata in banda fitsarin mutane bai faɗi bai ambata fitsarin mutane yayin magana akai to wannan Imamul Bukhari yana kafa hujja da cewa al-bawl din da aka yi wajaba mutum ya tsarkake kansa da gare shi shine fitsarin mutane amma fitsarin dabbobi to wannan yayi shiru a kansa amma fitsarin mutane shine nafsi yazo a kansa na'am na'am wannan shine wanda ake cewa Ibn Ulayya daga cikin manyan malaman Basra na'am 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 yace daga Anas ibn Ma'ata ibn Abi Maimuna ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace daga Anas ibn Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya fita domin biyan bukatar sa ta dan adam shine bayan gida sai in zo masa da ruwa fa yaghsilu bihi sai ya wanke shi da ruwa bai faɗi abin da zai wanke ba saboda kunya an sa abin da yake nufi shine ya wanke bawali din to saboda kunya bai faɗe shi ba to haka wani yana da muhimmanci mutum a kula da irin wannan a cikin usuluji idan a makamin da za a fahimta ne to ba sai ka yi ɓalo-ɓalo ba a sakaya wannan yana da kyau yin haka amma in kana da in a makamin da za a samu ishtibahi ne to a nan wajen inna Allah la yastahi min al-haq Allah baya jin kunyan gaskiya sai a fito a faɗa ɓalo-ɓalo amma ba ka faɗa ba dan ka nuna kan cewa kai ba ka jin kunya in a makamin jin kunya din ne a sitirce kamar yadda Anas radiyallahu anhu yayi wannan hadisin ya gabata a cikin farkon kitabul sahara cewa Anas fa'atihi ana wa gulamun nahwi bi idawatin mimma sai in zo masa da ni da wani yaro wanda yake kamar shekaruna mu zo masa da buta ta ruwa sai ya tsarki da ita to a cikin wannan hadisin kun ga ya nuna cewar ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake kansa daga bawali to wanda ya nuna kan cewar a yin haka in aka hada shi da hadisin Ibn Abbas cewa an yi masa an yi ma wanda aka yi ma azaba saboda ya baya fitarcewa baya fitar kansa da bawali cewa mutum ya yi fitsari bai yi tsarki ba haramun mutum ya yi fitsari kawai ya tashi ya tafi kamar yadda al'adar waɗanda ba musulmi ba suke yi dan ka ko ban ɗakin su ma in suke wajen fitsari babu abin tsarki babu wajen da za a yi tsarki la na ruwa wala na takarda wala na toilet paper da za a ja a tsarkake kuma sai ka ga waɗansu musulmi saboda sabo da rayuwa a can wajen haka za su sai dai idan za su yi sallah to a lokacin nan za su yi tsarkin sannan su nemi waje su cire fan kamar mace ka san mata ne in za su yi sallah sai sun je sun cire kayan su na addinin saboda shi ma wata fatawa ce ake musu na kan cewa rutubatu farjil mar'a irin danshin gaban mace najasa ne to wannan yana ba mata mashakka a ce mace in za ta yi sallah sai ta cire kamfanta kafin ta yi sallah wai saboda wannan danshin to wai shi wannan danshin ba na najasa bane zahiri ne in ma najasa ne saboda mashaqqatul ihtiraz da ma in ma za a ce najasa ne saboda wahalar a kubuta daga gare shi dan tsakanin kowace sallah sai ya fito to in ku haka ne ya zamanto ba wanda za a yi hukunci da cewa zai hana a yi sallah da shi bane balantana kuma ba najasa bane to amma waɗansu mazan su ma suna irin wannan al'adar shi yasa za ka ga wani lokaci waɗansu a waɗansu ƙasashen sai kaga a cikin masallaci an sa jautu an sa zani kowa daga yazo sai kaga ya kama ya daura zani ya cire wanduna ya cire wandansa da duk abin da ke ciki zai yi sallah ga ganin yin sallah ne saboda ne saboda ba a kula da tsarkake tsarki daga fitsari to a bar mutun ya rinka ya bar najasa a jikinsa haramun ne yana daga cikin sababin azaba dan haka bi halatta ban mutun idan ma ba shi da ruwa in yayi bawali to yayi istijmari yayi tanadi to kun ga wannan ya nuna mana daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa idan mutun zai qada'ul haja to duk abin da yake bukata na hukunci hukuncinta ya wajaba yayi tanadin su anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa Anas yake bin sa da ruwan da zai tsarki da shi saboda ko mutun yayi da kansa ko ya sa ai masa hidima kan wanda zai taimaka amma bai halatta ba mutun yaje bai tanadin tsarki ba yaje bawali in shi yasa yake da hikima idan mutun ya shiga banɗaki ya soma kunna famfo tukuna ya gani ruwan yana zuba ko baya zuba idan baya zuba to ya tabbatar cewa yana da akwai takarda ko abin da zai yi istijmari da shi ko hoji amma bai halarta ba mutum yaje ya tsuguno bai yi tanadin abin da zai yi istijmari ko wanke na jasar ba istijmar shine mutum ya kafe kuma akalla mutum ya samu dutse guda uku wannan ya riga ya gabata duk mun yi bayanin ta haka dalika kamar koda takarda in takarda ce to takardar ta zama to guda uku kada ya yi ta da gefe sannan ya sake yi da wani gefen saboda yana yin naso sai zaman tokan cewar yayi tsarki da najasa na'am ku to kuma wannan hadisin ya nuna mana hidimar hidima ga mutane masu daraja yanda Anas yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kuma wannan baya daga cikin rashin tawali'u bal yana daga cikin bama na kasa damar su samu albarka saboda wannan hidimar alkhairi ne na kasa idan suka yi Allah zai daukaka su Allah zai ba su albarka ku duba ku ga Abdullahi ibn Abbas dalilin hidimar da ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa ruwa ya alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da muka ga albarka ta bayyana yace Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka bashi sanin addini ka kuma sanar da shi fassara alqur'ani ya zaman to babu kamar wajen fassara alqur'ani har ake ce masa habrul umma malamin al'umma ake ce masa al-bahr teku wajen ilimi albarkacin mai albarkacin hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kiyasin sa amma duk wannan ya hada wato hidima ga ma'abuta falala hidima ga ma'abuta falala dai hidima ga dan ga mahaifinsa na kasa kani yayi ga wansa almajraiti ga malamin su sawa'un ma duk wanda ya zai koya musu amma ba wadansu suna cewa wani malami ne yake cewa ka taba jin inda dalibai suke yi malamin su duka yake ta to sai a makarantar boko dalibai suke yi malamin su duka to ba wani abu bane rashin tarbiyya ce amma ba wai bokon ne yasa ake haka ba tunda akwai da yawa da suke sun yi karatun bokon ba su yi malaman su haka ba kamar iyayenmu yanda suke karatun bokon yanda suke ganin malaman su ai da bane da wannan lokacin da tarbiyya ce ta tabarbare ake irin wannan to saboda haka wannan diya daga cikin asali ai hidima ga ma'abuta falala waɗanda suke na gaba wannan hadisin ya koya mana wannan darasi na'am wannan babi wato idan Imam al-Bukhari yace babun bai faɗi unwani ba bai faɗi taken babin ba to kamar fasali ne a cikin babin da yake ya kulla shi wato wannan wani fasali ne a cikin babin da yake magana akan wanke fitsari na'am Muhammad ibn Hazim shine ake ce masa Abdarir makaho ne yana daga cikin wanda suka lizinci malamin sa Al-A'mash na'am Sulaiman ibn Mahran kenan Imam ahlul Kufa daga Mujahid ibn Jabr Al-Majirin Abdullah dan Abbas daga Tawus ibn Kaysan shi ma Al-Majirin ibn Abbas ne daga Ibn Abbas kin Allah yadda da shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wajen waɗansu kabura wato waɗansu kabari guda biyu yace ma abuta waɗannan kaburbura guda biyu ane musu azaba lalle wallahi ane musu azaba haƙiƙa kuma ba a yi musu azaba akan wani abu babba, wato ba wani abu ne babban da ya sa ake musu azaba ba, babba wajen iya wajen samun ikon inyinsa abu ne mai sauki, amma ya zamanto sanadin azaba. Kaga ɗaya daga cikinsu ya kasance baya tsarkaki baya tsarki daga bawali, wato baya fitarta kansa daga bawali. Shi kwa ɗayan ya kasance yana yin yana yada annamimanci, ya dauki zancen wannan ya kai ma wancan dan ya bata tsakani. Sannan sai ya dauki tanka ta dabino danya sai ya tsaga ta, wato tsari biyu, sai ya dasa, wato sai ya kafa a kowane kabari, a kowane kabari daya ya sa guda daya daga cikin bangaren guda biyu. Sai suka ce sahabbai da suke tare da shi kenan sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya rasulullah me yasa kai haka, yace saboda kaunar a yi sauki a gare su matsawar wannan tankan dabinon ba su bushe ba. Ibnul Musanna yace Waqi'u Ibnul Jarrah malamin Imam Ahmad ya karanta mana hadisi, na'am, daga Al-A'mal Sulaiman ibn Mahran, naji Mujahid ya ce kwatankwacin sa. Kaga wannan ilimin hadis ne da Bukhari ya kawo, kawai wannan isnadin da ya kawo a yawanci wanda baya karatun hadisi sai to mai Bukhari yake nibi da wannan isnadin, so yake kawai ya nuna maka cewa Al-A'mash din nan da yace an Mujahid a wancan hadisin, to ba tadlisi yayi ba, saboda mashhuri ne da tadlisi. Tadlisi shine malamin hadisi, bai ji hadisi daga malaminsa ba, amma malamin nasa ba shi mashhuri bane, ba a san shi ba, ko ma kaninsa ne ko kasa yake da shi, sai yake ambatansa sai ya faɗi malaminsa, amma ba zai ce naji ba, sai ya ce daga wani. To kaga saboda tsantsenin malaman hadisi duk mai irin wannan wanda ya taɓa yi ko sau ɗaya sun rubuta shi sun kiyaye shi, duk ran da ya wannan ya ce an sai sun tsayar da shi sun ce ina sai mun gano ya ji. To shine Bukhari nan ya kawo wannan isnadin inda Ahmad ya ce sami'tu mujahidan, naji Mujahid ya ce. To kaga kenan ya yi tadlisi ko bai ba, bai yi tadlisi ba, tunda ya ce ya ji malamin nasa Mujahid dan ya kawar da wannan illar ce ya kawo. To wannan dan ya nuna maka cewa sharadin da ya sanya na inganci ga wannan littafi tabbatacce ne ga duk wanda zai duba ya zo ya duba. To kun ga wannan hadisin ya gabata mun karanta shi, hadisin Ibn Abbas ya kawo shi da wani isnadi daban da riwayar Mansur Ibn al-Mu'tamir, dama su biyu ne manyan malaman Kufa waɗanda suke sa'anni, wanda kamar su a Madina shine Ibn Shihab az-Zuhri da Ibn Sa'id, a Madina akwai hudu, a can Kufa kuma su biyu ne wanda ya zamanto isnadin hadisi yana ta kewayo a kansu, da shi Al-A'mash da Mansur Ibn al-Mu'tamir. To Bukhari yayi wannan gwadintar, hadisin farko sai ya kawo ta da riwayar Mansur, shi Mansur ba ruwansa da tadlisi, saboda babu illa a riwayarsa. Nan kuma sai ya kawo shi da riwayar A'mash dan ya nuna maka cewa hadisin nan ba mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito shi ba, dan kar ka ɗauka cewar ta yaya za a yi malaman Kufa ba wanda ya ruwaito wannan hadisi, ga bajimar riwaya kamar A'mash bai ruwaito ba, sai ya ruwaito ta, sai ya kawo riwayarsa, amma saboda akwai illa sai ya kawo riwayar da za ta nuna wannan illa a takau. To wannan abinda ake nufi da la yastatiru min al-bawl, baya yin sitira ma'ana wato kare kansa daga bawali, ya hada mutum yayi bawali din mutum yayi bawalin ya wanke, to ya wato rashin sitira daga bawali, mutum yayi bawali yake wankewa yake yin tsarki kuma yake yin istijmari, ko kuma ya bari yana tartsatsi a jikinsa ya tashi tafiyarsa, yana tartsatsi a kayansa ya tashi tafiyarsa, ko kuma fitsarin ya taba tifarsa ya san akwai fitsari ya ci gaba da mu'amala da wannan sufar bai damu ba, shi bawali ba a san a bar shi a jiki, daga ya faru za a tsarkake jiki daga gare shi, saboda wannan kun ga yake nuna mana muhimmancin nisantar najasa. Kuma akwai hikimomi da dama da yawa daga cikin waɗanda aljanu suke cutarsu, saboda ana kyale su da najasa ne sun riga sun saba da najasa saboda haka ake nuna ma musulmi mu dauki wannan al'ada ta gudun najasa kuma daya hanya ce ta tsafta yanzu mutumin da yake yawo da najasa sai ka ji shi kullun yana cikin kari kullun yana cikin wari na'am aha baya fitirce kansa ma'ana wato ya boye kansa lokacin da zai yi waɗansu sun masa wannan fassarar amma wannan fassarar ba ita ce zahiri ba saboda fassarar da ta zo la yastanzihu baya neman nazaha to kaga wannan ba ana nufin cewa baya fitirce kansa daga idan mutane ba kuma wannan da za a ce ne la yastatiru inda al-bawl baya fitirce kansa yayin da yake fitsari amma aka ce min al-bawl muta'alliq ne da yastatiru din ya baya sitirci baya yi makansa sitira daga bawali to kuma ballantana sauran riwayoyin kamar yadda ya gabata la yastanzihu la yastabri'u duk yazo da waɗannan lafuzan kaga yastabri'u ma'anar istibra'i istibra'i shine ya hada mutum yayi istijmar tsarkin hoge kenan ko kuma yayi ihtisal tsarkin wanke wannan najasa na'am babun kyalewar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mutane su ne sahabbai al-a'rabi kyalewar su ga dan kauye hatta faraga min baulihi har sai da ya gama yin fitsarin sa fil masjid a cikin masallaci to an ce babu ghasl al-baul ko a wanke fitsari to ya ake kuma wani yazo yana fitsari aka kyale shi sai da ya gama fitsarin ba a kore shi ba to shine ya kawo wannan da ya nuna mana mecece hikimar da ke cikin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam dare da umarni akan ayi iftitari a wato a kubuta daga ruwa daga bawali ya bar dan kauye yana fitsari a cikin masallaci wannan da kuma mutane kun gana an ce ma sahabbai annas wato kamar kan cewar in kana maganar mutane fil haqiqa sahabbai ne kamar sauran mutane ga kamanta su da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ba mutane bane saboda matsayin su kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas na'am na'am wannan shine ake ce masa ibnu yahya al-audi wannan ishaq nan da kuke gani shine ishaq ibn abdullah ibn abi talha malamin maliki babansa abdullah shine da mai albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a ya sa masa suna abdullah kuma yayi masa tahniki ya sa masa dadino a bakinsa shine wanda kissar nan ta ummu sulaim ta faru gare shi lokacin da dan abu talha ya rasu abu talha ya dawo daga tafiya ya bashi bashi da lafiya ya rasu kafin ya dawo sai ya tambayi matarsa ummu sulaim me labarin wannan yaro sai ta ce ai yana nan wato yana cikin nutsuwa da babu kamarta sai ce alhamdulillah ta kawo masa abinci ya ci sai ado irin yadda mace za ta yi ado don ta ga hankalin mijinta ya sadu da ita sai da tukuna ya samu wannan nutsuwar ka duba fiqhu na ummu sulaim sannan sai ta ce ka nemi ladan ɗanka wajen Allah a wata riwaya ya ce yanzu idan mutum ya bada ajiya ga mutane sai ya zo zai nemi ajiyarsu za su ba shi suna da haƙƙi su hana shi ya ce a'a ya ce to kai ma ka nemi ladan ɗanka a wajen ubangijinka ya karɓi kayansa sai ce yanzu ba ki taki gaya min ba sai da tukuna na kasance cikin janaba za ki gaya min wannan abu ya yi fushi to kashe gari sai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a arastumul laila kun sadu a cikin daren ajiya da daddare ya ce eh ya ce allahumma barik lakuma fi lailatikuma ya allah kai musu albarka a cikin daren nan nasu to shine sai ciki na abdullahi to abdullahi sai da ya haifi ƴaƴa tara dukkaninsu makarantar alqur'ani daga ciki akwai wannan ishaq dinnan wanda ana ga kawo daga ciki akwai su ishaq ibn abdullah ibn abi talha malamin malik na'am an daga Anas ibn Malik cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga a arabi yana bawali a cikin masallaci sai ce ku kyale shi har sai da ya gama sai ce a kawo ruwa sai sa aka kawo ruwa sai ya kurara shi akan sa ma'ana ya umarni aka zuba ruwan akan fitsari wannan al-arabi shine dan kauye ko balarabi ko ba balarabi ba shine al-arabi ba sai balaraban kauye ba yawanci za ga muna fassara cewa balaraban kauye haka yawanci shi take fassara ko malaman mun na soro haka suke fassarawa amma hakikatan kamar yadda al-hafiz ibn hajar yace al-arab hum man sakana al-badiya urban kanu aw ujma duk waɗanda suka zauna a kauye ɗan kauye ko larabawa ne ko ba larabawa ba su ake ce ma arabi to wannan arabi yazo yayi bawali a cikin masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale shi haka nan umarnin yazo amma wannan ya faɗi haka ne akwai istisab saboda mutane hana shi suka yi da suka hana shi sai ku kyale shi a wata riwaya ke la tudammiruhu kada ku sanya shi wato ya cutu da rike fitsari yace ku kyale shi har sai da ya gama sannan yace a kawo ruwa aka zuba wannan hadisin ya nuna a wato ka'ida ta musulunci kan cewar ita barna idan ta afku idan kawar da barnar zai kai ya zuwa ga wata barna wadda ta fi wannan to kyale wannan barna ake bawali a cikin masallaci barna ce ko ba barna ba idan aka hana shi ya fitsarin me zai faru in aka ce ya tashi yana cikin fitsarin zai iya tutuwa ko kuma ko ya yada shi ko ba haka ba ya yada shi saboda haka kaga maimakon bata masallaci ya zama to bata waje ne killatacce ya bata wuri da yawa to ne yace hikima wanda ya nuna aikin yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam hikima na siyasar mutane na biyar da mutane ba wai kawai dan kana kishin yanzu masallaci da aka ce a tsarkake shi za a zo a yi fitsari saboda haka kana wannan sai ka zabura babu tunani babu hangen nesa babu aunawa sai kawai ka ce makasudinka a hana wannan fitsarin kawai to bayan ko barna ta riga ta faru saboda haka sai ka kara barnar a'a musulunci yazo da cewar wato ana daukan mafi saukin barna domin a kawar da wadda ta fi ta girma kuma ana daukan maslaha mai rinjaye a kyale maslaha marar rinjaye yanzu maslaha mai rinjaye a nan shine kada wannan shine wannan balarab wannan bakauye kada ya cutu da rike fitsari wanda zai iya sa masa rashin lafiya ko kuma kada ya bata masallaci wurare masu yawa a cikin masallacin wannan ita ce maslaha mafi girma to wannan maslahar da ta fi ita ce mafi girma ta fi maslahar tsarkake wannan wajen saboda haka sai a ta fi maslahar wato rashin bata wannan wajen saboda haka sai aka kyale a bata wannan wajen don maslaha ce karama sai aka ki wato a bata duk ko ina na masallacin a karbi wannan barnar wadda take yar kankanuwa to kun ga wannan ya nuna cewar tsarkake wato yin tsarki daga fitsari ba kawai mutum ya tsarkake kansa ba hatta wato bigiran da ake yin sallah shi ma wajibi ne a tsarkake shi tunda masallaci wajen tsarki ne to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya zo a riwayar muslim ga wannan hadisin bayan ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace inna hadhihi almasajid لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله تعالى والصلاه وقراءه القران يكرا شي كما كاغا مسلاتن نن دكاكي غني بس داكي بدا ايرن wannan da irin wannan bawalin da irin wannan kazanta an gina su ne kawai saboda ambaton Allah ta'ala da sallah da karatun alqur'ani to an ce yanda yayi shi balaraban ko da ke a hadisin abi huraira ne kamar yanda zai zo dan abi huraira ma ya ruwaito wannan sai ce bi abi huwa wa ummi, Allah ya sanya mahaifa mahaifina da mahaifiyata su zaman to masu fidiya a gare shi. Yace wallahi lam yu'annibni wa lam yasubbani ma ra'aytu mu'alliman mithla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace na rantsa da Allah bai kwabe ni ba, bai zage ni ba, ban taba ganin mai koyar da mai koyarwa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma dama tunda yazo, yazo da jafa'i, yazo da niyyar jafa'i, dan da yana zuwa yazo wani mutum yayi atishawa sai yace yarhamukallah, ya san wannan haka ake fara, sai gidan ana hararsa a cikin sallah. Sai ce a'a, yace me yasa ne kuke hararata a cikin sallah? Yana sallar fili, lokacin shi bai fa an hana magana a cikin sallah ba. To bayan an gama sai ya koma gefe yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Allah ka ji kaina, ka ji kan Muhammad, kada ka ji kan wani tare da mu. To kaga san abin da ya taka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad tahajjarta wasi'a. Ai takura, ka takura abin da yake mai yalwa. Rana cikin wannan kawai sai ya koma gefen masallaci. To yana yin wannan sai sabai akai kansa ma wato kai dena. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale. To sannan bayan sai da ya gama tsuna sannan ya kira shi ya masa wannan. To kun ga wannan akwai hikima a ciki. Yayin da mutum yake cikin matsi, ko inda aka bakanta ma mutum, in ka koyar da shi ba zai karbi koyarwa ka ba. Amma jibi da karshe yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, kun ga wannan matsayi ne, wato darasi ne na tarbiya da ya kamata mu rinka kula da shi a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Babin zubar ruwa a cikin wato akan bawali da aka yi a cikin masallaci. Haddathana Abu al-Yaman al-Hakam ibn Nafi al-Bahrani yace Shu'aib ibn Abi Hamza ya yi min qira'ar hadisi daga Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri yace Ubaydullah dan Abdullah dan Utba dan ibn Mas'ud sai daga cikin fuqaha as-sab'a na Madina ya gaya mu cewa Abu Hurairah ya ce wani bakauyen daji, wani bakauye ya zo ya tsaya ya yi fitsari a masallaci. To kun ga wannan riwaya ta nuna kan cewa sai ma ya yi fitsarin abinka. Sai mutane suka, wato sai mutane suka kama shi, kamawa din nan da ake nufi ai da bakinsu da magana ta baki. To riwaya ta bayyana cewa wani shi ne suka ce masa ma ai ukfuf bari. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu da uhu ku kyale shi, wato ku zuba guga cike da ruwa akan bawalin nata. Asijil shi ne guga katon, wato guga wadda take mai cika masaki, irin babban gugan nan wadda za ta iya cika masaki guda. Ya ce ku zuba shi akan ruwa akan bawalin, ko zanuban mimma, ita ma zanub ɗin guga ce babba. Waɗan suna cewa az-zanub ya fi sijil, waɗan kuma suna cewa dukkaninsu ma'anarsu ɗaya, amma kowane daga cikinsu yana ishara ga wato katon abinda ake ɗebo ruwa da shi, wanda yake kuma an cika shi makil. Ba a ce ma sijil, ba a ce ma sajlan ko zanub sai idan yana cike da ruwa. Idan gugar babu ruwa a ciki ba a kira ta zanub, ba a kira ta sajil, sai in an cika ta da ruwa ake ce mata. Na'am, kamar bokiti guda, kamar bokiti guda kenan a yanzu, ko ma sama da haka ba. Baka san masaki ba ko? Na masaki ya fi bokiti. Na'am, a bai san masaki ba. Na'am, fa inna ma bu'ithtum muyassirin, an aiko ku ne kadai domin ku sauƙaƙa, a halin kasancewa ku masu sauƙaƙawa, ba a aiko ku masu tsanantawa ba. Wato ku al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda yake shi sallallahu alaihi wasallam mai sauƙaƙawa ne ba mai tsanantawa ba, to kuma an aiko ku, bi ma'ana kamar aikowar anan, ma'anar an aiko ku da bisa umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam bisa umarnin Allah da manzansa da kan cewar li umbirakum bihi wa man balag dan ne muku gargadi da alqur'ani da wanda alqur'ani ya kaima da kuma cewa ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya to wajen isarwar yace an aiko ku ne masu saukakawa ba aiko ku masu tsanantawa ba na'am wannan hadisin bukhari ne kadai ya ruwaito shi sabani baya daga ba muttafaqun alaihi bane muslim bai ruwaito shi ba na'am نعم عبد الله ابن المبارك هنا يحيى ابن سعيد الانصاري مال من مالك شي عبد الله ابن المبارك الماجر مالك اما سن حدو ا وجن مالك سود هكا ياي كراتو وجن مالك كما يا سامو مال من مالك ما ياي كراتو وجن سا نعم يتي ناجى انس ابن مالك دغا النبي صلى الله عليه وسلم na'am shine ai wancan wannan isnadin ya kawo matanin ya dace da matan isnadin hadisin da zai zo yanzu to amma ya bayyana amma a wani babi ne daban kafin babin ne wannan yana da alaka da wancan babin na'am babi يهريق الماء على البول انا يقرر الرواء كم بولي واتو شيني يندى متن زي سر زي 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 تركي دروا اذا يزيدي هذا بقى زي تركي وري اذا واتو بولي يسانيش حكى ذلك تفع يتي خالد ابن مخلد عفوا خالد ابن خالد الحذاء لا باشي بني خالد الواسط خالد بن عبد الله الواسطي نعم سليمان ابن بلال نعم دجا يحيى بن سعيد يتي ناجي انس ابن مالك يانا تشوا وني بقوي يازو sai bawali a gefen masallaci sai mutane suka yi masa tsawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su da ya gama yayin da ya gama bawalin nasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a kawo guga ta ruwa sai aka kwarara wannan guga ta ruwan akan bawalin nasa to kun ga wannan hadisin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna gani saboda sun san wannan abin barna ne sai suka zabura wajen hana shi to anan ne malamai suka dauki kaida cewa idan mutum ka san wani nassi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai aiki da shi ba sai ka tsaya kai bincike shin wannan nassin a kowane hali ne ake amfani da shi ko akwai halin da ba a amfani da shi tunda su sun san wajibi a tsarkake masallaci daga bawali ba su san cewar wannan wajibin ba a kowane hali ne ake aiki da shi ba idan aka zo hali irin na wannan bala ba kauye da ya riga ya fara fitsarin to ba a aiki da wannan umarnin kun ga ya nuna kan cewa an yi takhsisin sa kenan ko an togace wani hali to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu fada ba bai ce musu ba me yasa kuka tashi kuka hana shi ya hana su yake a'a kar ku hana shi ku kale shi daga baya inda abin da suke ba dare bane sai ce ba a haka to amma sai suka fahimci cewar wannan aikin da suke da hadisin da ka'ida da suka sani ta tsarkake masallaci daga najasa tana nan a ka'idarta amma an yi tahsisin ta da wannan nassi to haka zalika mutum idan ya ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai yayi ba sai zai iya aiki da shi baya bukatar yace wani azo a ce masa dan me zaka yi aiki da hadisin nan ai watakila wannan hadisin an shafe hukuncin sa ai watakila an togace shi ai watakila kaza in akai haka sai a daina aiki da hadisi dan kowane hadisi zai zamanto zai iya zamantowa an shafe hukuncin sa
ko yana da wata fassara idan kace ba za ka yi aiki da hadisi da kaji ba har sai ka tsaya ka gama bincike akan sa yace ma za ka gama binciken akai to shi yasa bisa wannan malamai musamman ibnu daqiq al-id ya nuna wannan ka'idar anan kan cewar a wato yace usudilla bihi ala jawazi tamassuki bil umumi ila an yadhhara al khusus an kafa hujja da wannan hadisin cewa ya halatta mutun yayi aiki da da hadisi da yazo wanda hukuncin sa yake gama kowane hali har sai abin da yazo da ya nuna masa kan cewa akwai halayen da ba a aiki da wannan hadisin to sai ya ajiye shi wajen da amma ba za ka ce dan kai aiki da hadisi wani yazo ya ce maka a'a kada kai aiki da hadisi ba saboda sai yu malamai suna da wata fassara daban na wannan hadisin kamar yanda yanzu muke ta gani yanzu ake nema a rayar da wannan abu wadansu daga cikin yan uwa daliban ilimi wato a rashin fahimtar abinda malamai suke faɗa suke yadda malamai suke ta'amuli da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke nema su nuna kan cewa masu riwayar hadisi da masu bin hadisi kamar ba fuqaha'u bane fuqaha'u ake bi ba a bin malaman hadisi suna nema su nuna bambanci tsakanin fuqaha'u da malaman hadisi bayan ainihin fuqaha'u din ainihin fuqaha'u din sune malaman hadisi su ai fuqaha'u da ake takama da su ba malik ba ba su shafi'i ba ba su ahmad ba ba su ne shugabannin fiqihun ba malik yana da mazhaban malikiya shafi'i yana da shafi'iyya ahmad yana da hanbaliya ibnu khuzaima daga cikin malaman shafi'iyya ne duk wanda ake takama da su da ilimin hadisi din to fuqaha'u to idan mutum bai tsaya ya ga yadda suka yi ta'amuli da hadisi ba sai nemi ya kawo kamar wanda yake yuriduna ayu farriqu baina Allah wa rusulihi a bambance tsakanin Allah da manzansa da manzanninsa dan kace zaka yi haka kace zaka bambance tsakanin hadisai da fiqihu ai ka zaka tsare ta fiqihu ne fiqihu in babu hadisi ya shine tsaya da abinda aka yi a cikin fiqihu in ba da qur'ani ba ba da hadisi ba to daga kiyasi ne to kiyasi ko ai daga qur'anin da hadisin ake samu duk kiyasin da ba shi da asali a cikin qur'ani da hadisi da ijma'i ba kiyasi ne ingantacce ba saboda haka idan kun ga lokacin yanzu kamar abinda bi ya kawo wannan ake ta wannan hayaniyar hadisin ummu salama na cewar idan watan dhulhijja ya bayyana kuma ɗayan ku yana so yayi layya to kada ya yanke farcen sa kada ya cire gashinsa har sai yayi layya shikenan aka kama cakkakar hadisin da masu aiki da hadisin to wannan shine abin da ake faɗa idan ka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta kai aiki da shi har sai idan hujja ta bayyana cewar wannan hadisin baya cikin halin da kai kada ka fahimci kai aiki da shi amma yayin da kai aiki da shi ka bi Allah ka bi manzonsa sallallahu alaihi wasallam babu raroka a gare ka to idan daga baya bayani ya bayyana cewa yana da wata fassara daban ko kuma an keɓance hukuncinsa to sai ya zamanto ka samu ƙarin ilimi yawanci kuma ana keɓance hukuncin nasa ne idan wani hadisin ya zo ya keɓance hukuncinsa sai ya zamanto maimakon ka yi aiki da hadisi ɗaya yanzu ka yi aiki da hadisai guda biyu amma yayin da kake da hadisi guda ɗaya kawai ka ce za ka bar shi saboda ra'ayin wani ko kuma saboda wani jahilci wanda kai baka sani ba bayan kana da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an hana ka aiki da hadisi kenan ko ba a kawo maka wani hadisin da za a hada ka da shi ba a ce kai aiki da duk hadisan guda biyu ina fata an fahimci wannan na'am sannan a cikin wannan kissar akwai cewar ya tabbata a cikin fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar wato tsarkake kai daga najasa da tsarkake masallaci da tufafi daga najasa abu ne wanda yake sananne wajen sahabbai don haka ne ba tare da neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai suka fara inkari inda ba dan suna da wannan ilimin ba ai ba za su yi inkari ba har sai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan har sai idan shi ne ya yi inkari amma saboda suna da ilimi sun san cewar wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi daga gare shi cewar wajibi ne a tsarkake masallaci daga bawali sai suka yi gaggawa suka yi amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi musu inkari ba bai ce musu me yasa kuka me yasa kuka hana wannan ba kawai bai tambaye su ba bai tambaye su ba me yasa kuka hana shi da abinda suka yi ba daidai bane zai ce musu me yasa kuka hana shi ai sai ku kyale shi sai dai kawai yayi umarce su da ne da ku kyale shi saboda maslaha saboda maslaha to kuma wannan hadisin ya nuna mana yanda musulunci yazo na kula da maslaha na kula da maslaha da kan cewar ana kawar da barna mai girma a karbi karamar sannan kuma ana neman maslaha mafi girma da a kale wadda take koma bayanta da kuma wannan ya nuna gaggawa wajen kawar da barna yayin da ya zamanto abin da yake hana a kawar da wannan barnan ya kau bayanin wannan shine ai wannan bawalin da yayi a masallaci barna ne ko ba barna ba barna ce to wannan barnar me ya hana a kawar da ita saboda kada ya cutar da masallaci ko ya cutar da kansa to amma wannan cutar tana karewa yana gama bawalin sa sai kawai ya ce a zo da ruwa a zuba kaga a kawar da barnar ce wanda ya nuna kan cewar barna daga zarar abin da yake hana kawar da ita ya gushe to sai a gaggawa a kawar da ita kada a bar bawali a cikin masallaci kuma wannan hadisin ya nuna cewar ruwa shine yake ayyana wajen taharatul khabas dan duk wannan hadisan da muke magana babun taharatul khabas ne tsarki na dauda shine mutum ya tsarkake jikinsa ya tsarkake tufarsa ya tsarkake bigiran da zai yi sallah to wannan sai da ruwa ake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a kyale shi ba idan iska ta buga wajen ya bushe shikenan inda iska tana sanya waje ya tsarkake najasa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da a kawo ruwa a zuba ba ba wai iska ba ta tsarkake najasa bane idan waje kamar a waje wanda yake ba a masallaci ba wanda kowace za a iya amfani da shi kamar akan hanya idan akwai bawali ya zamanto iska ta zo da zafin rana har ya sa babu alamar bawalin nan la kalasta wala kanshinsa babu wani alamarsa a wajen to wannan ya zamanto zai koma cikin halinsa na tsahara musamman amma idan a cikin kamar masallaci ne to bai halatta a kyale shi ba a ce iska ce za ta tsarkake shi a sai a zuba ruwa domin a tsarkake shi kuma wannan ya nuna kan cewa zuba ruwan nan ya wadatar ba sai an haƙe wajen ba kamar yadda malaman hanafiya suke faɗa domin su malaman hanafiya sun ce idan wajen yashi ne in aka zuba ruwa ya yi amma idan wajen tsandauri ne to in an zuba ruwan ma ba zai wadatar ba sai an haƙe kasar a kwashe a je a zuba kaga wannan mashakka ce to amma za a iya cewa su hanafiya za su iya cewa to idan wajen tsandauri ne in aka zuba ruwa ai kasar ba za ta shanye ruwan ba to wannan zuba ruwan shine kawai abinda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba cewa nan wannan matsakar saboda mai tsana ruwan ce shi yasa na ce a zuba ruwa ya nuna kan cewar ko da tsandauri ce in aka zuba ruwa kuma ruwan in dai mai yawa ne shi yasa kaga yake zano ruwa mai yawan gaske shi yasa malamai suka ɗauki ka'ida daga wannan kan cewa wato izalatin najasa bil mukasara wato afi ƙarfin najasar da zamanto yawan ruwan ya fi yawan najasar har ya zamanto in aka zuba ruwan ainin najasar ba za a gan shi ba shi yasa suke cewa yayin da mutum ya tsarkake tufarsa ta samu najasa idan ya zuba ruwa wannan salatin najasar in ya zamanto tana fita babu wani alama na najasa to shi kenan ya yi tsarki kuma wannan ya nuna kan cewar tsarkake wajen najasa in an dai aka zuba ruwan ya wadatar ba sai an tsani shi ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a tsani ba haka zalika rigar mutum in tana da najasa idan aka wanke ba sai an matse ba in dai an zuba ruwan da yawan da zai sa ya gusar da ainihin najasar ko ba a matse ba an tsarkake tufar daga najasa duk waɗannan daga wannan hadisin malamai suka ɗauka to sannan a cikin wannan hadisin akwai nuna girman masallaci cewa masallaci yana da girma kun ga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan masallacin da kake gani bawali din nan da wato sauran dauda da kake gani da kazanta ba sa dacewa a cikin ta kawai sallah ne zikiri ne da sallah da qira'atul qur'an to wannan yanzu wannan hadisin zamu dauki cewar duk wani abu da ake a masallacin banda wannan abun guda uku bai halatta ba inda cewa inna ma hiya li dhikrillah was sala wa qira'atul qur'an inna ma lil hasri ya kiyaye yake annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan kawai za'ai zikiri wanda karatun ilimi ya shiga inda shi ma zikiri ne sallah da qira'atul qur'an to da kake magana da dan uwanka ka gaisa da shi assalamu alaikum kai hira to eh assalamu alaikum zikiri ne eh assalamu alaikum zikiri ne to amma ka zo kai wata magana wanda take ba ta da alaka da zikrullahi daurin aure ba zai fada cikin zikiri ba to amma sauran abubuwa sun tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shawara da yake yi da sahabbai shawara da yake yi a cikin masallaci da daura tutar yaki fi sabilillah daura tutar jihadi a masallaci da yin bacci da yin alƙalanci duk waɗannan abubuwan duk sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka innama dinnan da aka ce tana kebancewa ne daga abin da bai dace da masallacin ba wanda ambaton sa yazo daga farko shine abubuwa waɗanda suke na rashin girmama masallaci shine kamar yin najasa a cikin sa kamar barin dauda a cikin sa kamar sauran abubuwa da babu girmama masallaci a ciki kamar ta abin nan cigiya kamar mayar da shi kasuwa wajen ciniki wajen kiran kasuwa da sauransu sauran mabahi din wannan hadisin za mu sake zai sake zuwa mana a cikin kitabul masajid insha Allah wai yanzu ba mu samu koda hadisin ummu qais mu karanta ba ko lokaci ya tafi to shikenan za mu tsaya anan wajen insha Allah sai Allah ya kai mu a darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأن يأتي شعاء الله تعالى ومالا دمتي الخير ساكية أمين يأتي منين كرنتر والسنة دقى حيطان جاريري زواغا ranar suna jazakallahu bikhair to yawanci an sha amsa wannan tambayar ina gani abin da sai wannan tambayar saboda kissan mu ta Isaac ibn ta Abdullahi ibn Abi Talha wato shi yaro daga an haife shi abinda ake so ai masa shine ai masa tahnik shine a tauna dabino a tauna shi sosai sai yawon da ya hadu da dabinon ba shi kansa tikar dabinon ba yawon da ya haɗu da dabinon sai a ciro shi sai a sa shi a saman dasashinsa a dasashinsa na sama a sa shi a dasashinsa na sama yadda zai rinka tsotsa sannan yin asar ya zo daga Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewar ana yi masa kiran sallah a kunnansa daya na dama ai iqama a kunnansa na hagu wanda wannan tawassuli ake da kan cewa zai zamanto mai amsa kira ajiyar da shi yanda yake zai amsa kiran sai ya tashi ya zamanto mai tsayar da sallah wajen sa suna ana da zaɓi na nace asar ne daga aya daga Fatima ba hadisi bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamai sun karbi wannan asar din musamman dai Malik ya karbe shi kuma sun karbe shi sun yi aiki da shi sannan yin suna wajen suna idan mutum zai yi aqiqa to an fito kada ya sanya masa sunan tiran da zai masa aqiqa din yana da ikon yin aqiqa wato shine ragon layya
siran da zai yanka masa saboda hadisin samura cewa ma'al gulami aqiqatuhu tudbahu anhu yawma tabi'ihi wa yusamma, tare da kowane yaro akwai haƙƙi, akwai ragonsa na suna da za a yanka masa shi, da za a yanka a gare shi ranar bakwan, ranar bakwansa, sannan wa yusamma, a sa masa suna. Saboda haka a ranar za a sa masa suna, amma ya halatta ko da za a yi aqiqan, ya halatta a sa masa suna kafin lokacin, kamar yadda ya faru ga shi Abdullahi dan Abi Talha, dan ana haihuwarsa sai Abu Talha ya dauke shi ya kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tahniki, ya sanya masa suna Abdullah. Kuma lokacin da aka yafi Ibrahim dan na karshe dan auta na Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wulida lil laylata ghulam fa sammaytuhu bismi abi Ibrahim, jiya da daddare an haifa min yaro, sai na sanya masa sunan kakana Ibrahim. To kaga bai jira sai ranar bakwai ba. To wannan ya nuna kan cewa ko da za a yi aqiqa din ya halatta a yi, amma idan mutum ya jinkirta saboda aiki da zahirin wancan hadisin na samura wanda yake yana cikin Bukhari, to wannan zai samu ladan yin aiki da wannan sunna. To ina ganin waɗannan da su aski shi ma ana masa aski a ranar, a ranar cikon hadisin samura wa yuhlaq sha'ruhu, kuma a yanke mata, aske masa gashin kansa, kuma aka aske ranar bakwai kenan, in aka aske masa gashin ko mace ce, dan lafazin bai yi waɗansu suna cewa wa ai tunda an ce askin mace mutla ne, ba ta kamali, saboda haka tunda wannan ma ita ma yarinya za ta dauki hukuncin unsa, ba za a sai a togace wannan hadisin da yake a aske kan gashi, domin dai muna kan umum, tunda wannan ai ba mace bace, wannan ai jariya ce, waccan ai mata ce, matar kuma matar ma ai mata ce waje take babban mace, sai aka ce kada ta aski ta datse gashin ta lokacin ihrami. Sannan ai sadaka, wato wannan gashin idan aka aske shi to sai a auna shi a ga nauyinsa nawa ne a gram, aka ga nauyinsa a gram nawa ne to sai ka je wajen masu sayar da azurfa gram hudu ko gram biyu nawa ce, in mutum ina son sai azurfa ta gram biyu nawa ce a naira, in ya gaya maka to wannan kudin sai kai sadaka da shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Fatima ta yi da ƴaƴanta, kamar da yazo a cikin Muwatta. Saboda haka waɗannan abubuwan su ne insha Allah. Sai wannan tambaya ta biyu ce dangane da fitsari a tsaye, in dai na yi a tsaye yana fallatsawa zuwa jikina ko tufafina, sai na daina yi a tsaye. To ban gane ba, ko tambaya ce to wannan babin zai zo, babul bauli qa'ima, can na so da yau mu tsaya, na so da abin nan bayan mun yi baulu sabi kuma mai baulu qa'ima, wannan babin zai zo. Amma magana kyakkyawa akan wanda ta hada hadisan da suka zo akan wannan shine maganar Malik a cikin Mudawwana, cewa idan waje wanda yake mai taushi ne, mai laushi ne, ba zai yi fitsari, ba zai tarfafi ba, to mutum zai iya bawali a tsaye. Amma in waje ne wanda yake tsandauri ko fa ko dutse ko suminti ko tile wanda yake zai rinka tarkatsowa, to mutum ya tsuguna. Za mu zo mu gani yanda hadisai suka zo masu saɓani. Waɗansu, Aisha ta ce tun da aka sauka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani bai taɓa bawali a tsaye ba. Shi kuma Hudhaifa ya ce wata ran muna yawo a cikin hanyoyin Madina, sai na zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni na suturce shi, ya yi bawali yana tsaye, ya tsu bawalin nasa a sharar waɗansu mutane, a sa su ba ƙasa ƙaunin fa bala ƙa'ima, har kuma cewar
zamu ga al'adar larabawa dama su larabawa shine fitsari a ce ita ce al'adar kafin zuwan musulunci al'adar larabawa fitsari a ce shi yasa da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugunawa wajen fitsari suka ce yaya yake fitsari kamar yadda mata suke fitsari Abdurrahman ibn Hassana hadisin sa yake ku duba ku gani yana fitsari kamar fitsarin mata to da al'adar larabawa musamman larabawan makka shine fitsari a ce to annabi sallallahu alaihi wasallam a gida bai yi fitsari a ce ba shi yasa Aisha ma ta kore ta ce bai taba fitsari a ce ba tunda aka saukar masa da alqur'ani amma wanda suka kiyaye daga cikin sahabbai kamar su Hudayfa sun kiyaye yayi a ce kuma wanda ya nuna kan cewa kuma ba a shafe hukuncin ba shine abinda aka rubuto daga sahabbai kamar su Umar su Sayyidina Ali duk suna fitsari a ce to tafsirin shine maganar Malik din nan maganar Malik da yayi a cikin mudawwala cewa idan waje ne wanda yake mai taushi to mutum ya fitsari a ce zai iya fitsari a ce in kuma waje ne wanda yake tsandauri to yayi a tsugune musamman in ya zamanto wajen yana da taushi kuma yana gudun cewar in ya tsuguna zai bata kayansa in ya tsuguna zai bata kayansa ko kuma yana waje wanda yake idan ya tsuguna yana kusa da mutane za a ji fitar rihi in san yayin da mutum yake tsugune ya fi sake rihi ya fi saukin fita to kuma mutum yana kusa da mutane aka ji akwai kunya to a nan wajen sai a tsaye saboda mafsadar barnar da ake gudu na yi a tsaye ba ta same shi ba shi ya tarkatsin fitsarin sannan kuma ga shi ya yi abinda zai fitar shi daga kunya don in yana tsaye ko da zai yi rihi yawanci ba za ta yi sauki ba wannan Imam al-Baji shi ya bai wannan tafsirin a cikin al-Mudawwala Allah ya ji kanmu a cikin muntaka Allah ya ji kanmu malamanmu kaga har yanda ɗabi'ar mutum suke ta magana abubuwa da za ka ga in kana magana sai ka ce Allah sarki malamai amma abu ne wanda yake a waƙi ne haƙiƙa ne kuma maimakon a ƙyale ka ka je ka yi abin da ka ga dama gara a sa ka a hanya daga wanda Allah ya haskaka basirarsu da ilimin alkur'ani da sunna saboda haka Allah ya ji kan wa'annan malamai namu Allah ya musu sakayya da albarka da alkhairi sannan wannan yace maran kamar dardumar wannan masallaci alqur'an tana da tsayi to idan yaro yayi fitsari a gefe daya ko a tsakiya alhali ana cikin sallah yaya za a yi idan irin wannan ya faru abinda ya kamata a nade ta a fitar da ita ko ta tambaya sai a nade ta a fitar da ita sannan a je a kwarara ruwa a wajen saboda aka kwarara ruwa a nan ruwan ba zai tsane ba zai je ya bata sauran dardumomin kuma ita dardumar in aka bata ta kafin ta bushe shikenan a masallacin sai ta kari sai ta wari to da ka irin wannan sai a fitar da ita kamar yanda ake kula da masallacin haramin Makka da Madina Allah ya tsare waɗannan birane daga zarar yaro ya yi fitsari haka za ka ga ma'aikata sun zo sai su nade ta gabaki ɗaya da duma su waje da ita sai da suke waje da ita sosan nan sai a je a kawo wata a aje sannan su je su wanke ta kafin a dawo da ita to mu ba za mu iya wannan canjin ba mu da wannan wadata sai a fitar da ita su malam Usman ina malam Usman aka fitar da ita sai a zuba ruwa da yawa yanda wajen zai zamanto kan cewar ya tsarkake a bawalin sannan sai a bari ta bushe kuma za mu zo mu yi magana akan bawalin yaro din ma insha Allah to sannan tambaya ta ƙarshe idan bawali ya taɓa tufafi shin idan aka zuba ruwa a kai ya wadatar ko ko sai an wanke sai an wanke shi idan ba kawai a zuba ruwa a kai ba sai idan yaro ne ɗan ƙarami wanda ba a yaye shi ba to shi in yaro ne namiji ɗan ƙarami wanda ba a yaye shi ba in yayi fitsari kawai sai a kwarara ruwa a wajen ba sai an wanke ba amma in fitsarin yarinya ne ko fitsarin babba namiji ko mace idan ya taɓa tufa in aka zuba ruwan sai an wanke domin wankewa shi ne zai fitar da ainihin najasa ƙarin bayanin zai zo a cikin shi ne hadisin da za mu tashi a nan gaba domin zuba ruwa kawai ba zai tsarkake shi daga tufa ba
ba kamar wanda aka yi ne a fili ba ko a cikin kasa wannan aka zuba ruwa mukasara za ta taya tsarki shi shi wannan sai an wanke shi sai an cuccuda to kuma wannan yake nuna kan cewa yana daga cikin hujjar malikiya cewa sun san mun zo wannan matsalar cin cuccudawa sharadi ne na wanke in aka ce a wanke abu sai an cuccuda ko ba sai an cuccuda ba wannan hujja ne ga malikiya kan cewa sai an cuccuda tunda na in na yaro an ce kawai a zuba ruwa kar a cuccuda kar a wanke ma na kar a cuccuda kenan to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai yan uwa wanda Allah ya musu rasuwa a cikin wannan mako daga ciki har da wazirin dutse wanda koyaushe yana wannan masallaci ranar juma'a Allah ya masa rasuwa shi ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya haska kabarinsa akwai mahaifiyar wanda daga cikin bayin Allah wanda ya ɗauki nauyin sanya wannan karatu a cikin ɗaya daga cikin tashoshin yaɗa labarai Alhaji Ali Baba Kusa da shi da 'yan uwansa mahaifiyarsa ita ma ta rasu Allah ya gafarta mata Allah ya sanya aljanna makomarta Allah ya haska kabarinta Allah ya kyauta bayanta akwai wani ɗan uwa mahaddacin alkur'ani principal ɗin wata makaranta ta karatun alkur'ani ta hadda alkur'ani a garin Riruwai a jiya ɗan fashi sun kama shi sun shiga da shi daji sutu uku suna neman kuɗi don a cike su wannan bala'i na satar mutane ya sake dawowa a dajin Falgore suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin sanar waɗannan mutane shi kuma wannan bawan Allah da 'yan uwansa da aka kama su Allah ya kubutar da su Allah ya tsare su Allah ya kare su wanda suke wannan barna Allah ya mana maganin su Allah ya tsata al'amarin su Allah ya sa Allah ya ba mu sultani a kan su yanda zai zamanto cewar ba za su samu ikon kai cutarsu ga wani daga cikin bayinsa ba Allah ya mana maganin dukkan fitina ya mana maganin dukkan sharri a cikin wannan al'umma tamu ya ba mu lafiya da zaman lafiya اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم ان نكال من تحتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين